العظيم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur da ke nan Wutatu Abuja don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da taimako da amincewa da tallafawa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah al-Hayyu al-Qayyum ya taimake mu wajen karanta Qur'ani daidai da fassara Qur'ani daidai da kuma aiki da karantarwa na Qur'ani muna roƙon Allah ta'ala ya yi rahama da gafara da jinƙai da yafiya da tausasawa zuwa ga dukkan iyayenmu da malamanmu da ƴaƴanmu da ƴan uwanmu da aminanmu muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan daidai ya dauki rayuwarmu akan imani muna roƙon Allah subhanahu wataala ibadu da muke a wannan wata mai albarka Allah ya karba wurare da muka kasa Allah ta'ala ya yafe mana da baki ɗayan mu Bahaushe yace aramawa kura to anan ba kura ba aramawa an aramma mai jan baki da mai fassarawa aniyarsu shine Ramadan na gudana muna barin addu'o'i a wurin ku na alkhairi kuma na addu'ar alkhairi ga iyayenmu da suka koma suka riga mu gidan gaskiya ni duka biyu babu Allah ya ji kansu aran ma mahaifi ya koma ga Allah mahaifiya tana raye wata uku da ya wuce na je har Zariya na gaishe ta to shi tasa tana raye dan gata ne shi mutuga da gaske shi Allah ya margata da yawa Allah ya ji kan iyayenmu Allah ya gafarta musu Allah ya sa aljanna ce makomarsu amma na addu'a zuriyar mu Allah ya mata albarka mu ma Allah ya kara mana albarka bukatu da muke da shi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala a taimaka mana da addu'a Allah ta'ala ya biya mana dukkan bukatunmu na alkhairi taimakon Allah da muke nema Allah ya taimake mu sharri da muke neman kariya Allah ta'ala ya kare mu kuma duka bukatunku na alkhairi Allah ya biya muku ya hada ku da alherin duniya da lahira ya kare ku daga sharrin duniya da fitinan lahira haka duk mai jin tafsirin a zahiri ko a radio ko online ko a television to muna baran addu'a arama wa mai tafsiri da mai jan baki aniyarsu anan ba kura ba aniyarsu an gane ko gaba na gaba akwai dan uwanmu da wasu lokuta muna karatu da shi a nan wurin Alhaji Ahmad Alhamad daga Kano yana fama da jinya yana Cairo a can kasar Misira Egypt har an masa aiki surgery kenan muna addu'a Allah ya bashi lafiya Allah ya sa zakan jiki ne la ba'sa bihi tahurun insha Allah a wannan tafsirin da ake yana daga cikin wanda aka kira sunayensu suka dauki nauyin wasu daga cikin kafofi
don isar da sakon Allah zuwa ga al'umma. Muna roƙon Allah ya bashi lafiya, ya bashi lada, ya albarkaci zuriyarsa, a taimaka masa da addu'a. Baya ga wannan akwai wani ɗan uwa, an ce daga Borno yake, ban san sunansa ba, duka shekara muna tafsiri da shi, amma bana an ce baya nan. An gaya mun kullum an ce da shi muke karatu a nan, bana ya rasu. Wane ne ya san shi? Na'am? Alhaji Hamisu wa. Dan ina ne? Mutumin biyu ne ko? Alhaji Hamisu mutumin biyu. To muna roƙon Allah ya gafarta Alhaji Hamisu, ya ji ɗansa ya kai masa zuriyarsa Allah ta'ala ya mata albarka. Muna ta'aziyya zuwa ga ƴan uwansa a garin biyu da iyalansa da maƙwabtansa da aminansa. Allah ya ba ku ladan haƙuri, shi kuma Allah ya sa aljanna ce makomarsa. Allah ta'ala ya kula da bayansa bayan rasuwarsa. Dukkan wani wanda aka masa rasuwa ba mu da labari, muna ta'aziyya gare shi. Allah ya gafarta wa naka, ko Allah ya gafarta masa, kuma Allah ta'ala ya ba da ladan haƙuri. Gaba na gaba na samu labarin akwai hari da aka kai wa bayin Allah a garin Hong da Madagali ko a jihar Adamawa. Da su nake samun labarin, sai dai babu details na abin da ya faru. Waɗanda suke tada kayar bayan nan, ko ta ɓangaren terrorism ko banditry ko kidnapping, Allah ya shirye su. In ba za su shiri ba, Allah ya sa dukkan bala'in da suka ɗebo ya gare a kansu. Allah ya tona asirinsu. In akwai waɗanda suke ɗaukar nauyinsu ta bayan fage, su ma Allah ya tona asirinsu. In akwai masu tallafa musu, su ma Allah ya tona asirinsu. Kuma Allah ta'ala ya kunyatar da su, ya sa duk bala'in da suka shirya Allah ta'ala ya sa ya gare a kansu. Muna roƙon Allah ta'ala ya zaunar da arewacin Najeriya lafiya. Allah ta'ala ya zaunar da mu lafiya. Ya albarkaci arewacin Najeriya. Ya albarkaci mutanen arewacin Najeriya. Allah ya zaunar da Najeriya lafiya. Ya albarkaci mutanen ƙasar. Ya kuma kare mu daga sharrin wasu bakin ƙasashe da suke manufan ƙasar mu da sharri, ko al'ummar mu, ko addinin mu, ko wata kabila daga cikin kabilun mu. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaki mutanen ƙware a Najeriya, waɗanda suke na banza a kowane kabila ne, a kuma kowane addini ne. Allah ya tona asirinsu. Allah ta'ala ya kunyatar da su, kuma Allah ya sa dukkan bala'in da suka ɗebo, Allah ya sa ya kare a kansu. Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya. Waɗanda amanar ke hannunsu kuma sai a ƙara ƙoƙari. Idan muna addu'a wajibi ne, kuma waɗanda suke da fawa ta mulki a hannu, a hana ido bacci, a hoto da new strategies, a tabbatar da cewa waɗannan fitintunan an shawo kansu. Allah ta'ala ya taimake su a kan haka. Allah ta'ala ya ba mu zaman lafiya. Tambayoyi ko? Ok, akwai tambaya ko? To, kafofi da suke isar da wannan saƙo, jiya a nan muka tsaya. Jiya mun tsaya a nan 97, akwai tishi fifa a baya ko? Jiya mun tsaya a nan 97, yau an samu ƙarin na 98. Shine Radio Nomad FM 101.9 Agadez, Niger Republic, daga ƙarfe 4 zuwa 5 na yamma, wanda ya ɗauki nauyi CSP Hassan Muhammad Misau, mai Cocos Orphanage and Charity Foundation. To Allah ya biya masa bukatunsa na alkhairi, ya ji kan magabatansa, ya albarkaci zuriyarsa. So sauran ƙwaya biyu ya cika 100 kenan ko? To Allah ta'ala shi mana jagoranci. Din akwai wanda ake sawa a wasu wurare da ba a sa a list ba, da yau da gaggawa sai a ba wa injiniya don a isar wa mutane sauran, insha Allah. Ina akwai tambaya, bismillah, a yi da wuri ko? Ina so a ɗan takaita lokacin tambayoyin, sai ka riƙa takaitawa ko? In tambayar na da tsawo na sassari ne, sai a tafi zuwa ga muhallin shafi da ta. Na.
Malami, tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Yake cewa Allah ya kan kiyaye malam, Allah ya sa ku shiga aljanna kai tsaye ba tare da kitabi ba.
Amin ya
rabbi. Ya kuma kwantaka da annabi rahma.
Amin ya rabbi.
Yake cewa malam, wallahi Allah ya jarabe ni da sanka, na sha mafarkinka. Allah ya sa mu mutu ta rana.
Amin ya hayyu ya kayyum. To ina roƙon Allah ya haɗa ni da kai insha Allah. In kana kusa a nan, to sai ka matso mu gaisa, an tashi ka samu CSO ko kuma jami'an tsaro a nan, sai su mun appointment da kai na ganga to. Insha Allah, ganin na babu wahala, aini almajiri ne, gardi ne. To ba wani abu ne mai wahala ba, kowa yanzu nan yana ganina. insha Allah ta'ala. Ni da ban gani na bai da wahala sai dai in baka je inda nake ba ko baka fa hanyar da ake iya gani na ba, amma in ka san da wallahi bai da wahala ka dauka ba na kulla kofa ga kowa dake san gani na, haka yanayin rayuwa ta yake. Sai dai in baka san hanyar da zaka bi ka gani ba, hanya mafi sauki ka duba jama'ar da kake ganin su tare da ni kullum. So ko ka duka sai kace da Allah ina son ganin wani, in ka ga ya dayan su to shi zai kawo ka, amma in ka tantara me yi wa in agaji ce a daga ta saboda harka ta tsaro. Yawa, so kullum za ka ga mutum ka nemi hanya nan ko a waya ne duba na kusa da ni ka yi magana da shi, kuma kullum ko su suka yi kuskure mutum ke nemi gana suka hana ina musu fada ni kowa na wani. Na'am, insha Allah.
Yake cewa tambaya ta hanyar ibadi malam, muna so a yi wani bayani a kan abin da yake halarta a DOS da abin da yake haramta. Daga yan fantami a Gombe, dankalin Dr. Muhammad Alkari.
Dankalin Dr. Muhammad Alkari marigayi? To, na ɗauka marigayi Dr. Muhammad Ibrahim Alkari wanda yake wane gare mu kuma malaminmu ne. In shi ne Allah ya gafarta masa ya ji kansa. So yon kwanta mi Allah ya maka albarka. Tambaya kan POS, in kace da maka bayani abin da ke halarta da wanda ke haramta, wannan muhadara ce mai zaman kanta. Wannan shi ne gaskiyar magana, ba tambaya ce kwaya ɗaya da rance ma ga amsa ba a kan POS, ba zai yi kawai ka ce mun halal da haram ba. Wannan muhadara ce da ko da darasin yau muka ware ba zai isa ba gabaki ɗaya. Sai dai tun da in dai daga yadda ka fara daga gidan malam kake, kai dan kanin ka ne maybe, to sai maka recommending ko littafi da zaka karanta ka san ba ma POS ba, dukkan electronic financial transactions dukkanin su kana iya sanin su na hakika. Akwai littafi da larabci mai suna Ahkamut Tijara al-Electroniyya fil Fiqh al-Islami, asalin sa duk bahasi ne na doctora, wato PhD thesis ne da aka yi a Ummul Qura na Makka, wato University of Ummul Qura. Wanda ya bahasi din sunan sa Fadilatu Sheikh Doctor Adnan bin Jam'an bin Muhammad Az-Zahrani. So bahasi ne mai muhimmanci da aka yi wasiya da abu gashi bayan ya kammala saboda ingancin sa. Yayi rubutun akan abin da ya shafi hukuncin rules dake da alaka da financial transaction a kasuwanci da makamantansu, a yadda ake kallon su a cikin fiqh na musulunci. Yana daga cikin muhimman littafi da suka shafi financial transaction, wanda ko da bankuna na musulunci ko non-interest banking, bankuna idan suka samu wannan suka fahimci abin da ke ciki zai taimaka musu wajen magance matsaloli da yawan gaske. So wannan littafi zan maka recommend ka karanta. Kar kuma na maka rowan amsarin abin da zan kara maka akai abin da ke halatta a dunkule, in ci abin da ke haramta. Na farko ka kauce wa riba, ko da dalilin aya ta 278 da 79 a cikin Bakara. Na biyu, dukkan abin da yake nazara nau'i na yaudara a kasuwanci kai avoiding dinsa, duk abin da yake yaudara ne ka nisance shi a cikin POS. Na uku, delay na biyan kuɗi da gangan a yi delaying dukkan transaction na kuɗi na canjin kuɗi, ana so ya kasancewa on spot ne. Musamman idan kuɗin nau'i iri ɗaya ne, yana da muhimmanci ka kiyaye wannan al'amari. Na hudu, ya zama kuma ainihin kada a saka wasu charges a kuɗi wanda ba a san sirrinsu ba a boye, kada ya zama exploitation, wato zaluntar mutane. Abin da zan baka shawari a dunkule kuma wanda yake halal gare ka, na farko shine mai POS, idan ya ayi POS shine point of transfer, ko point of service, POS point of service. Manyan abubuwa da ake a POS mai da mai depositin kuɗi, ko withdrawal na kuɗi, ko transfer na kuɗi, ko depositin wato ajiye kuɗinka, ko karɓan kuɗinka, ko kuma transfer na kuɗi. Waɗannan su ne manyan ayyuka. So a ƙa'ida, idan mai POS ya sa wani caji da ake biyansa na kuɗi, idan yayi halal ne ko haram? Na san ana kace da ce magana ba inganci halal ne. Me dalili? Ai ka'ida kudin ba nasa bane. Shi service ya maka, hidima ya maka. To me yasa ba za a biya shi kudin hidimar da yayi ba? Ya biya da facilities, yana da wata kila office, yana da na'ura, yana biyan kaza da kaza da kaza, yana neman network. kuma yazo ya maka aiki kuma a ce ba za a biya shi ba a'a ana biyan sa kudin da ake biyan mai POS alal ne ba haramun bane in ko kake ba ka ku don shiga cikin manta raka ba ci suddar amma babu dalili na shari'a na haramtar da mutum ba za a biya shi kudin service da yake yi ba so zaka biyan wannan kudi halal ne amma a ka'ida na biyu kuma shine a kauce wa zaluntar mutane a biyan kudin kada kuma a ce an ce za a biya ka kame da abun na mugunta wannan ba daidai bane so ya zama dai akwai specific charges da ake biyan ka na hidima da kake yi wannan ana biyan ka ba kudin ruwa bane ana biyan ka kudin service ne da kake yi mutumin da yake maka service ya halatta ba ko bai halatta ba ya halatta kai ne kake dan kasuwa ka zo da kudi a jaka an haɗa kudin da aka yi na kasuwanci da kuna guda biyu sai zo ba za ka yi dauka ba sai ka dauki wani mutum ya dauki kudin a shagonka ya kai cikin buɗin motar ka ya faka a rufe da ya kai ya dawo ya sake daukar jaka ya kai ya dawo in an biya shi an yi laifi ba yi ne laifi ba wannan duka ne dalili service ya maka a cikin kudin ka da za ka iya biyan sa to ala ayi halin halal ne wannan to wannan babu laifi idan an ci wannan halal din wallahi ta'ala a'ala so kai sai wannan service din ya halarta ka iya cin sa kuma a tabbatar da cewa charges ba a wuce gona da iri ba kuma na ugu on spot transfer ya da muhimmanci in abu zai yiwu to a yi shi take ba a son a baka kuɗi ka yi jinkirin biya sai dai akwai dalili ko na rashin ingancin network ko abin da ya kama da haka wallahu ta'ala a'lam
wannan tambaya ta karshe da zamu tsaya kai yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
shi Allah ya kara wa malam lafiya da ni san kana ya tuka ya yi rahama wa kiyayen malam da na ala kan malam mu baki daya
na'am amin ya
yi ya malam ina tare da iyali na muna da wannan lafiya tana yi mun yayya tsakani da Allah kuma tana kauna ka haka amma sai dai wallahi malam ni kuma na ji soyayyar ta ya fice min a raina ba na jin sha'awar ta koda a wajen kunciyar aure ne wani lokutan har kusa da ita ba na son zuwa kuma wallahi ban san me ye dalili ba kuma tsakani da Allah ba na son cutar da ita shi ne nake neman shawara a wurin malam don Allah ne ne mafita wassalamu alaikum
ban san abin da ke cikin zuciyarka akan iyalinka ba amma yadda kai bayanin nan kana jira malam ya baka shawara mai iya yiwuwa Allah ya san daidai ya baka shawarar cewa ku rabu tun da ka ce baka san cutar da ita to wallahi ba zan ce ka sake ta ba eh ba zan fada ba in wannan ne shawarar ni dai kan kisa ba zan fada ba ba na baka shawarar wannan kofar na rufe ta 100% kofa ta biyu Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Tabari rahmatullahi alayhi cikin tafsirin sa karkashin maganar da Allah ta'ala yake cewa wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allah fihi khayran kaseera cikin suratul nisa karshen aya ta 19 Ibn Jarir al-Tabari rahmatullahi alayhi ce wannan ayat da Allah ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf ku zauna da iyalanku matanku da kyautatawa kyautatawa sai ya ce me fa in karihtumuhunna in kun ki matan a wani lokaci kamar yadda kai kake kinta fa asa an takrahu shay'an mai iya yi wa kun ki wani abu da ita kamar yanzu kake baka son zama da ita ko baka son garin ta wa yaj'al Allahu fihi khayran katira mai yiwa wannan abun da kake kin dalilin sa Allah ya baka alheri mai yawa da wannan sai yake cewa don wata ran kaji baka kaular iyalinka ko kaji baka son ta ko baka da bukatun mu'amalan aure da ita yake ba dalilin ka fake ta bane don a cikin zama da ita alkawari ne na Allah akwai yiwuwar cewa zai baka alheri mai yawa ke zai ce khayran kabira alheri mai yawa Imam Ibn Kathir rahmatullahi alayhi karkashin wannan ayar a tafsirin sa da yazo aya ta 19 An-Nisa'in karshen ta ne ma ba dukan ta ba da yazo kanta sai yace alheri mai yawan nan me yake yiwa dalilin zama da ita Allah ya baka wasu ƴaƴa masu albarka da duk duniya za ta amfana da su yanzu manya-manyan yanzu na farko fiyayyen halitta ba mace ta haife shi ba sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abu Bakar ba mace ta haife shi ba Sheikh Tudais limamin Harbi ba mace ta haife shi ba akwai uban da bai so a ce ɗansa ne a ran ma Abdullahi Zariya ba mahaifiya ta haife shi ba akwai wanda bai so a ce ɗansa ne ko ɗan uwansa ne misali ne ke bayarwa inda iyaye maza da mata ba su yi hakurin zama da juna ba duk waɗannan bayan Allah za a same su in ba a yi hakuri ba da an samu Imam al-Bukhari da an samu Imam Muslim inda mahaifiya da mai dosa da an samu Imam Malik ko Imam Shafi'i ashe dukkan hakurin zaman ne yasa aka samu waɗannan gwaraza bayin Allah na kwarai kaza kuwa ma nasibuku kisa yace ku yi hakuri mai yiwa Allah zai sanya alkhairi mai yawa ciki kuma ga hadisi nan da sai halitta yake cewa sallallahu alaihi wasallam la yafraku mu'minun mu'minatan in kariha minha al-khuluq radiya minha al-akhar hadisi muslim da shi dan ma aiko cikin riyadus salihin ko hadisi na 275 a riyadus salihin yace wa mu'mini bai yi mu'mina gaba daya idan yake wani halinta to kuma da iznin Allah ya dace zama akwai halin da ke so to ai kaga anan ka ce na farko tana son ka ai kana son wannan soyayyen da take maka na biyu tana maka biyayya ya dace zama kana son biyayyen da take maka so dan ka ji baka son zama da ita albarkatin biyayyen da take maka da son da take maka kuma ta ci albarkatin wannan shi yasa a ka'idan aure ana so mu rika prioritizing fifita kauna akan soyayya ita soyayya mafi yawa halittanta ne ya burge ka sai ka aure ta wannan yijuwa ne auren bai cika kwari ba amma kauna shine kana son addinin ka da dabi'un ka da fadin ya kamata ta da nutsuwanta da ko karatunta na addini ko na boko da wasu abubuwa da ka kuma daga baya kana son halittanta so ko da halittanta canja albarkacin wadancan kana zama da ita shi mai kauna idan iyalin ta shiga damuwa tausayin ta yake ji shi mai soyayya in ba a yi sa ban ta shiga damuwa rabuwa da ita yake yi shi yasa ba kauna ba soyayya ake ba kauna ake a aure shine auren da ke dorewa shi yasa Allah yake wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun wa nasura suratu rum ayat 21 kaga Allah yake waja'ala bainakum mawadda shine kauna wa rahma bai ce kawai muhabba ba sai sai mawadda kauna wa rahama da tausayi don ka rasa kaunan nan sai a samu matsala in soyayya ne to yijuwa ne ba a cika samun tausayi ba sai ɗan kaɗan masu addini da tausayi su suke iya yi so ala ayi halin ka zauna da ita shawarin da zan bamu na farko shi ne muna da matsala a arewacin Najeriya musamman garuruwanmu wallahi da dama yanzu an yi reducing matsayin aure dukkaninsu an takaita shi akan kawai mu'amalan aure fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan fa tunani ne irin na dabbobi dabbobi ne kawai rayuwarsu shine kawai su ci abinci su yi mu'amala kawai shine fa aikin su amma wannan ba tunanin mutane na kware bane duk matsalar mu a northern Najeriya matsalar rashin tsaro jahilci yayi yawa matasa babu sana'a sabon Allah yayi yawa a cikin garuruwan mu zalunci yayi yawa batsaloli ga sunan birjik marayu an walakantar da su ba a ba wa ilimi muhimmanci tarbiyya da girmama na gaba duk ta lalace amma mata ba mu matsa musu su fuskanci wannan ba damuwar namiji kawai shine kwanciya mu'amala aure ya zama duk mace kudin ta ya kare ina za ta samu maganin mata ina za ta samu kaza me za ta samu dai kaza ba wannan ba dabbacci bane duk waɗannan matsalolin sai ka ce dabbobi muke a duk yanzu zaman aure kawai sai bukatuwanka gare ta kawai shine zaman aure a cikin aure fa ibada ne na farko zaman ku a tare da kuke farike ta dan wannan ibada ne na biyu ka sani zaman da take a gidanka tana kula da dukiyar ka ibada ne na uku tarbiyyar ƴaƴanka da take yi maka inda da cikin fa'idar aure na hudu tana maka addu'a Allah ya sa a dawo lafiya ibada ne na biyar tana yi wa iyayenka addu'a duka alherin aure ne na shida tana sadar da zumunci da ƴan uwanka alherin aure ne na bakwai tana da abokiyar shawara ta yau da kullum duka wannan ne alheri ne na takwas kuna yin ibada tare ko kiyamul layl ko ku tsaya da juna ku yi azumin nafila duka alheri ne na aure na tara tana kula da kai in baka da lafiya duka menene alheri ne na aure na goma tana baka shawara idan abu ya taso alheri ne na aure na sha dai ta zama madubi gare ka duk abin da ya tsare ka mai gida fa bai dace ai kaza ba duka alheri ne na aure haba jama'a duk waɗannan mu manta da su tana ilmantar da yaranka alheri ne na aure na 13 tana kula da tarbiyyar yayanta alheri ne na aure na 14 tana musu wanka da wanki da makamantansu alheri ne na aure na 15 tana kula da abincin da zaka ci duka alheri ne na aure na 16 kula da ɗakin ka duka alheri ne na aure na 17 kula da abin da ka ajiye a gida duka alheri ne na aure amma duk waɗannan mun manta
kawai an ne da rayuwar aure kaman rayuwar bunsuru da akuya fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me yasa muke haka ne? Me yasa sai mu takaita wannan kawai shine tunanin mu akan aure? Ba daidai bane. Alkhairan mata suna dewa mu tausaya musu kar mu ci amanarsu. Wani mutum ya samu Sayyidina Umar radiyallahu anhu yace shi yana matarsa ce tana shi gaskiya baya son zama da ita, baya sha'awanta, bai da wani bukata gare ta. Shike ne yace na jika kawai baka ji kana son ta, bana son ta, bana son kwanciya da sai kalle shi. Sayyidina Umar zai ce yanzu shi duk aure a rayuwa kawai kwanciya shi kadai ne aure, shi ne kadai aure abinda ka dauka a wurinka. Sai yace to lalle baka san me ma aure din ba. Yace baka da tunanin hatta zamantakewar da ake a cikinsa ibada ce? Ibada bauta da kuke yi ku tudatar da juna, tashi kai sallah ko da suke sallah baka san wannan ibada bane? Baka san alherin aure bane? Ya kira ita iyalin ta, kina son ta tace ni ma bana son ta. Ita ma sai mata irin wannan wasiya da nasiha da ya kammala sai yace to wajibi ɗayan ku yi wa ɗaya ƙarya don ku zauna lafiya. Me yake nufi? Shine ɗaya ya daure kada yana dan uwansa baya so. In yanzu ke ba ki so shi bai so, ai shi ka tabbata kenan. So ɗaya ya daure ya ce ni ina son ki ko ki ce ke kina son sa ko baya son ki, to wannan sai sa a gyara. To a zamantakewa na aure akwai al'amuran da in ba dole ba haƙuri ake da su a danne ba sai an faɗa ba. Kuma alherin mace bayan ganinta da baka so da kwanciyar, to akwai sun fi ninkin baninki ko ba a fare su ba. Don Allah mu sake tunani mutanen arewa, mu sake tunani muhimmancin aure ya wuce mu'amalan aure kadai. Akwai abubuwa da yawa masu fa'ida. Allah ya sa mu wanye lafiya. Ibrahim ko ya ɗauka ko bai saba ya haka. To gashi dai kamar yadda ƴan uwanmu da suke bin tafsirai waɗanda ba sa jin magana suka buƙaci a kawo mai tafsiri ko mai fassara, to kwamiti na tura tambaya gare su kuma sun yi mitin, an samu dama an ɗauko ɗan wannan je daga Kano ne ko? Kwanakin baya na je biyu ke na yi lecture shi ya yi fassara a wurin a Bayero University Kano, haka ne ko? To ga shi da an ɗauko shi tun daga Kano har zuwa Abuja, takanasta Kano a nan, ba takanasta Bangaba, ta Kanon ne a nan. An kawo shi har nan yanzu zai zo ya riƙa yi, kuma akwai ɗan uwa da ya tallafa na logistics din kawo shi. Alhaji Shehu Abubakar shi ma da shi muke karatu a nan, kuma iya daga cikin shuwagabanni na masana kwamitin da ke kula da wannan tafsirin da sauran garuka da nake gabatarwa. Allah ya biya su da gidan aljanna. So waɗanda suke iya ganin abin sai su kula da sign language ɗin nasa. So ga yayi musu yadda suke so, ko yana akwai observation sai mu ji, to Allah ya albarka. Suna nan ko? To alhamdulillah ga kula da mu. Ina ga shi. Allah ya taimake ku. Insha Allah ta'ala, bismillah. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من همزه ونفخه ونفثه. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار.
نعم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيء أمل آمل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا أنا مكتايا تكيا آية تدريد تسعين دبير أدرس إلى بك يوزا تقول زامو تاشد إذن الله دا لأكفرن عنهم سيئاتهم السلام عليكم هذا أميني ناني
نعم
SSG na jihar Nasarawa state magaji Shaibu Labaran SAN senior advocate of Nigeria so muna marawa da kai insha Allah don haka Allah ta'ala yace la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wadannan bayin Allah da ya kira sifofin su jiya da muka tsaya akai duka cikin sifofin ulul albab ne Allah ya gaya mana wasu halaye da suka samu kansu guda biyar a cikin na farko falladina hajaru sun yi hijira wa ukhriju min diyarihim an tare su a gidajensu wa udu fi sabili an cutar da su a tafarki na inji Allah wa qatilu an kawo musu hari sun kare kansu wa qutilu nabiyar kuma shine wasu ma a cikin su sun yi shahada a filin daga ko dan kare kansu ko addini wadannan sifofi ne guda biyar nasu Allah yace masu wannan siffa da suke ulul albab na baya la ukaffiranna anhum sayyi'atihim zan kankare musu kurakuran su wanda yake bayyana mana cewa in kana da imani jarrabawa da Allah yake maka yana zama kaffaran zunubai ne a matsayinka na musulmi baban Allah idan Allah ya gare ka a mutuncinka zunubanka yake rage maka ƴaƴanka ba lafiya zunubi ake rage maka kai babu lafiya zunubi ake rage maka wani tashin hankali ya faru gare ka zunubi ake rage maka ka shiga wani fitina ko jarrabawa da baka shirya ba kai duk kowa da sharri ba Allah ya gare ka duka zunubi ake rage maka azalunce ka zunubi ake rage maka kai rashin lafiya zunubi ake rage maka a maka gobara zunubi ake rage maka dukkan wani nau'in cutarwa idan ya faru ga bawan Allah na kwarai yana zama kaffaran zunubin ke sai sai la ukaffiranna anhum sayyi'atihim zan kankare musu kurakuran su ke sai kar mu rika yin bakin ciki idan Allah ya jarrabe mu jarrabawa ba abun ki bane babu dama a samu imani babu jarrabawa jarrabawa mai zaki wataran kuma mai daci dacin ma ta ji madaciya daci to dole kada da imani sai kai hakuri saboda annabawa duk Allah ya jarrabe su kuma suna farin ciki da jarrabawa mai daci kamar yadda mu muke farin ciki da jarrabawa ne daci kuma Allah yace wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar za mu shigar da su cikin aljanna kalmar asali jannatun asalinta ma'anarta a larabci wato literal meaning na aljanna abinda ake da shine al-bustan wanda yake kafirul ashjar wato lambu mai bishiyoyi da yawa masu dadi in ka samu lambu da a cikin sa akwai lemo akwai ayaba akwai apple akwai kaza na ni'ima to literal meaning din aljanna wannan shi ne amma technical meaning din sa wato ma'anan a shari'an an ce aljanna shine addar alladhi a'adda Allahu lil muttaqina fiha ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar ma'anan aljanna kuma technical meaning a shari'a shine wani gida ne na musamman da Allah ya tanada zuwa ga bayinsa masu takawa masu imani bayin Allah na kwarai shi wannan gidan ido bai taba ganin idon sirinsa ba inda yake duk yawanka a duniya baka taba ga abin da ya kama da aljanna a kyau ba wala udhunun sami'at duk iya jin labari ta kai ba a taɓa baka labarin daɗi da ya zo kusa da daɗin aljanna a kunnenka ba ba ma ka gani ba kunne tun da yake a duniya bai taɓa sanin daɗi da yake daɗin aljanna ba to ita duniya kan mai daɗin aljanna in ba aka ce maka yi buri me kake bukata sanani wajen zama abun hawa iyali sai abinci abincin nan duk yadda kake son sa ko azumi kai ba ka iya cin kilogram 10 to dole kudin nasa gaba daya gidan Allah ba motar shiga ta samu iyalai kai sai kuma me duk fa kokarin mutum shine dan abin da zai ci ya ji dadi da kayan da zai saka in ka zo sa kayan nan guda ɗaya ne in an ka sa ka sa guda biyu ka zama mahaukaci set din kaya ɗaya ne a cikin ka randa ka saka set biyu sai a ce an samu takuwa takalmi ɗaya ne randa kake ji kana da kuɗi sai kace bari in sa takalma biyu ɗaya a cikin me kana wuta za a fara gudu a rika fa Allah ji koyo ba lafiya ba duk kokarin ka kaya ɗaya ne to ni a cikin ne
sannan wala khatara ala kalbi bashar aljanna duk iya haka yito dadin zuciya bata taba haka yito dadin da yake dadin aljanna ba shine wala khatara ala kalbi bashar to shine jannatun Allah yace ya zai shigar da su jannatin in kace jannatin ya zama jam'i ne shi kuma na aljanna plural ne in kace jannatun kwaya daya jannatun da yawa anan yace jannatun saboda jam'ul muannath salim ne kuma yace udkhilannahum jannatin sai zo da kisra to a ka'ida jam'ul muannath salim in yazo a matsayin maf'ulin bihi ya zama shine object na sentence to kisra yake dauka inda kwaya daya ne sai ce wala udkhilannahum jannatan zai ce amma tun da yace jannatin ya zama jam'ul muannath salim kuma ya zama maf'ulin bihi ne amma majrur ne saboda me saboda shi jam'ul muannath salim ne mafhum to Allah zai shigar da su aljanna aljanna a cikin ta daraja kala kala da yake yan hadisi yace a cikin ta aji sun kai guda 100 a cikin aljanna dan aji biyu yafi aji daya dan aji uku yafi aji biyu dan aji hudu yafi aji uku haka classes haka akai ta raba 100 wanda dan uwa yace shi wallahi a aljanna ko share aka sa shi wallahi shi ba da matsala shi dai wuta ne ba ta shiga mu ko muka ce ya Allah ta'ala ko aiki mu bai kai ba Allah ta'ala ka ba mu aljannan firdausi ya Allah ta'ala a tallafa mana da rahamar ka mu wallahi ta firdausi muke bukata kai fa adam ma
shi nake nan
shi ma adam ka ji adam ba zai iya sani shi ma wai aljannan firdausi yake nema Allah ya taimaki gwani aljannar mu ta firdausi muke nema ya Allah aikin mu bai kai ba Allah muna dan kokarin da zamu iya inda muka yi Allah ya tallafa mana inda muka kasa a yabe mana Allah ka ba mu firdausi amma a kaida adadin aljanna malume suka ce ba wanda ya san hakikadin adadin amma qur'ani ya kira sunayen aljanna akalla guda hudu na'am
muttakiina 'ala furushin bata'inha min istabraq وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان
الله يبارك البركة يا فضي بكرونا نبغو
الله
إن شاء الله وجن الجنة تيني دانكو وأن سورة الرحمن مهل شايكنا آية حمسن دخلو فبأي آلاء ربكما تكذبان حمسن دبيان kaga wajanal jannataini da mun samu aljanna nawa da yace muttaqina ala furushin kaga ɗan aljanna suna zaune a cikin sai yace wajanal jannataini da sai kuma waɗannan aljanna guda biyu na ni'ima sai aka sai suka matso kusa da su wasu wannan kaga an samu guda nawa
biyu
sannan kuma sai koma gaba yace wa min dunihima jannatan ayata a cikin ar-rahman ayata nawa aya ta 62 wa min dunihima ko ma bayan wadancan guda biyu na 54 sai yace jannata ne akwai su aljanna guda biyu can ga biyu nan ga biyu 2 plus 2 ya zama nawa ka samu 4 wasu kuma sai wajadal jannataini dadin nan ai an kira su a bayan da yace waliman khafa maqama rabbihi
jannatan
to a can ka samu biyu wajanal jannataini dan suna cikin aljanna biyu ne kuma aka karo musu lambu guda biyu a matsayin bonus da bonanza na aljanna a can gaba kuma wa min dunihima jannatani ka samu guda nawa a'a guda hudu ne ai a cikin biyu an kara musu ni'ima ne wato ai ba wani gida aka yi ba a cikin aljanna ne aka karo ni'ima guda hudu ake da shi wato suna cikin ba a canza ba sai aka karo wasu lambuna wato bonanza na karin lambu a ciki to in ka shiga waliman khafa maqama rabbihi jannatan ayatan wa rahman ita ta 46 Allah ya mata albarka kaga waliman khafa maqama rabbihi jannatan 46 wajanal jannataini dan 54 wa min dunihima jannatan 62 to kaga in ka hada ga aljanna biyu a na farko wali man kafa maqama rabbi wa jannal jannataini an kara bonanzal lambu guda biyu a gidan aljanna biyu cin aljanna biyu wa min dunihi ma jannatani to anan aljanna kuma guda biyu so aljanna hudu da kuma bonanzal lambun aljanna biyu wato magana sai qur'ani to da haka suna da aljanna guda hudu aljannan nan tajri min tahtiha al-anhar karkashin aljannan nan akwai korama da ke gudana wato jama'a ni'ima da dadi sai aljanna duk abin da ka sani a duniya an ce akwai irin sa aljanna sunan ne iri da aka maka kwatance dan ka gane amma har ga Allah abin da ba su ke cewa wai hanyar mota daban hanyar jirgi daban to wannan shine babu ratan da ke tsakani ya wuce ratan mai keken guragu da kuma jirgin sama na musamman aljanna aljanna ne Allah ka samu a ciki zaka shiga babu fasin rashi babu bakin ciki babu damuwa magidanta babu bashi ba biyan school fees babu shefane babu biyan hayan gida ba biyan kudin magani babu tsangwaman kowa duk duniya ka shiga aljanna ba mai tsangwaman ka yanzu a duniya wata kila mahassara fada sun sa ka a gaba ko to aljanna babu wanda yake hasala da kai saboda kowa an wanke zuciyarsa don haka jannatin tajri min tahtiha al-anhar a cikin aljannan da aka baka waɗannan guda hudu aka kira a cikin su kuma akwai korama wato idan ruwa shi yasa ko a yanzu in hotel ya kai hotel sai ka ga akwai swimming pool a cikin sa akwai wani dan ruwa da yake gudana a ciki dan zaka ga akwai korama haka ake designing yanzu ka je irin kasashen North Africa manyan hotel irin su Morocco su Tunisia su Algeria zaka ga a bakin ruwa suke in ka je Jeddah manyan hotel duka a bakin ruwa suke ko Lagos ka je nan akwai manyan hotel a bakin ruwa ko a nan dan Jabila din nan sai ka ga an go an yi gini na musamman dan a ga ruwa so shi ruwa da ke gudana ake ganin sa iya daga cikin abin da ke kara wa ni'ima ni'ima gida ya zama a bushe babu ganye babu ruwa kwata kwata babu wani abin sha'awa ko ina a bushe yake in ka san jin dadi ka san gidan nan bai gama haduwa ba bai gama me ba bai gama haduwa ba dan ruwa ruwa dan ganye ganye na wannan irin korama shi yake kara wa jin dadi jin dadi wannan kuma shine in Allah bai baka a duniya ba to ka nemi na lafira na duniya temporary ne kuma na duniya ne amma wancan shine asalin original din koraman ma su ma kala kala ne aran ma za ka ba mu misali a Qur'ani
makarul jannati allati wu'ida almuttaqun fiha anharun min ma'in ghayri athin wa anharun من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى
جزاكم الله خيرا الله يسيك مثل الجنة التي وعد المتقون مثالا الجنة دعك القولي كما ستغوى وانا سيكون سورة محمد aya ta 15 ba masalul jannati allati wu'ida almuttaqun yace fiha anharu a cikin ta akwai korama na me min ma'in na ruwa ghayra asin wanda yake ba mai zartsi ba ka san ruwan ma kwalitin kala kala in ka je ka sha ruwan wata kasa saka je kaman karka bakan saboda dadin sa duka ruwan Allah ya amma ko a duniya wani ya wani dadi to ya kuma ruwan aljanna amin Allah ka bamu fiha adharu min ma'in ghayra wa anharu min labanin lam yataghayyar hasabu akwai korama kuma na nono wanda yake taste sa bai canja ba lafiyayye ne bai da tsani ai kaga anan ɗan uwa Fulani ai an dace sosai ko wa anharu min labanin lam yataghayyar wa anharu min khamrin ladhati lisharibina sannan akwai korama ta giya duk wanda bai sha giyar duniya ba to za a ba su giyar aljanna ya sha Allah mun gode maka anan ba mu sha ba muna jira ga sha korama ta giya Allah ya ji kan kala rawi na Kano yace shin ya ji aljanna dan giya zai zama wannan korama yace wallahi wurin sa zai je zauna kawai ya sha giya ya sha giya in ya gaba ya tafi gidan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma motar sa yace cire mata salansa
ya mafi ta a cikin sosai da ikara annabi yake suwa a ce su kare rayuwar ka ne
Allah
fati ya ce su kare rayuwar ka su ya kai ya da mu
Allah fati
duk wani zamani aka samu masu a jisu ba da gajiya kace shi dan giya zai zama ban san kuma alkalin garin ku alkali Salisu Zariya kuma ko shi ma nan zai shiga ba ko ko kogin ruwan zai je ko na nonon zai je ko na giyan zai je ni ban sani ba in ka gamu da shi dai ka tambaya mana tun da garin ku da yawa wa anharu min asal mutaffa sana akai ulama kuma na zuma tatacciyar saka lafiyayya Allah ka bamu aljanna kaga an kira maka aljanna hudu a zuwa an kira maka korama guda hudu a cikin duka wannan bonanza ne a cikin aljanna yawa sai ka je ka sha ruwa lafiyayye ka je ka sha zuma ka je ka sha nono in kana sha'awan giya ka dana a duniya ba mu dana ba amma tabbasin mun je lahira arama ya za ka sha giya aljanna arama ba tsakanin ka da Allah za ka sha giya aljanna arama yace zai sha ku ba za ku sha Nifa, ga ruwan ku ne yake muku ne. Ni dai abin da zan ce shine duk abin da yake aljanna insha Allah za mu dandana shi. Allah yace sawaban min indillah, wannan sakamako ne daga wurin Allah. Sakamako ne a wurin Allah, an ce sawabiya nufin kyauta ta karanci. Wannan abubuwan da aka yi shagaya muku kyautar karanci ne. Kyauta ne ta girmamawa ta wurin Allah subhanahu wataala. Kuma da yace min indillah daga wurin Allah, jama'a ko yanzu aka ce sarkin garin ku ya kawo ma kayan sawa. Ai ka san kayan da daban ne a wurin ku. A ce mai martaba sarki ne ya mu wannan dinki. Wallahi a kayan ka sai ka ga darajar su daban. To bari a ce wannan daga wurin Allah ne, Allah da ya maka. Ai ka san wani dadin ba, ba zai faɗu ba. Wallahu indahu husnul thawab, kuma a wurin Allah ake samun kyakkyawan sakamako. Allah ta'ala ya bamu kyakkyawan sakamako da kyauta ta karanci. Duk abin da ake bayarwa aljanna ne ni'ima, Allah ta'ala ka bamu. Allah ka samu yan aljanna ne. Allah ka samu yan aljanna ne. Allah ka samu yan aljanna ne. Na'am.
La yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد
آية 196 و 197 هذا علاقة الله الله يقول لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد حدث يودريك jujjuyawa waɗanda suka gijire wa Allah a cikin garuruwa idan kaga Allah ya ba wani wanda ya gijire masa ko wanda ya kafurce masa ko yana da awar shi musulmi ne kullun cikin sabon Allah yake amma Allah ya bude masa duniya da dama da hagu gabar zai mafudu da arewa sama da ƙasa kada wannan ya burge ka ka riga sha'awar ni'ima a wurin bawan Allah amma kar ka yi sha'awar ni'ima ta duniya da ka gani da mutumin banza me dalili imanin da Allah ya baka ya fi duk ni'imar da ya bashi a duniya wannan imani da ka mallaka wallahi a zuciyarka ya fi duk ni'imar duniya da abin da ke cikin ka so kai kyautar da Allah ya maka na ni'ima ne yafi duk abin da ya ba wa mutumin da ya bijire masa na ni'imar duniya wannan imanin yafi saboda da imanin zaka daga aljanna shi da wannan duniyar kuma zai je ya shiga wuta sai sa Qur'ani yace la yaghurrannaka kada ya yaudare ka la din nan wata irin la ce ina da daban na hawo nafiya ne ko la ce ta nahayu ne nafiya ce kama la tanahu ta hani ai kana daura fi ilmi mudari
na'am
an nahayu dai me aka ce kuma ya gurrannaka ba daura fi ilmi ba na ina da labar na'u arabic grammar
na'am
asali abin da ya faru shine an samu lamun nahayu ta ba ya dace ta daura ya gurra
na'am
fi ilmi mudari amma kuma sai aka samu jarrabawa shine cewa an hada shi da nunu tawkid as-sakila as-sakila to saboda nunu tawkid as-sakila da yazo kuma ya zama kajiran a wurin to ba yadda aka iya dole wasalin sai koma mai nasaba don haka zaka idan sai ka ce ladin nan annahiya ce kuma harafi ne na jazmi ya ghurrannaka sai ka ce fi'il mudari mabni ala al-fath fi mahalli jazmin littisalihi bin nun litawkid as-sakila to kai wannan kayan birabi ka ga daga cikin jarrabawa to da ka la ya ghurrannaka
kada ya yaudare ka kada ya burge ka takalluban ladina kafaru takallubul ladina kafaru fil bilad jujjuya wadanda suka kafurta a cikin gari suka bijire wa Allah takallub shine fa'ili din kada fa'ilin shi wannan jujjuyawar su sun canja mota kaza sun yi gida iri kaza sun tafi ingila sun je america sun tafi dubai sun je kaza suna ta jin dadi in babu imani tare da su kada wannan yaudare ka kada jujjuyawar su ya burge ka ko wani abu a fil bilad saboda me saboda kararan abu ne adam kada da aya nan ko babu motsi
والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى
sai rikita musun duk yanzu wallazina kafaru yatamattabuna wa ya'kuluna kama ta'kulu al'am wan naru mathwallahu zai zama suratu muhammad ko karshen aya ta 12 Allah yace wanda suka bijire masa yatamattabuna suna jin dadi wa ya'kuluna suna cin abinci kama ta'kulu al'am kaman yadda aidin shanu ko dabbobin gida ke cin abinci Allah yace wan naru mathwallahu duk dadin da suka ji a duniya sun je lahira wuta ce makomarsu so da Allah me abun sha'awa a duniya a ji dadi a je lahira a shiga wuta akwai wani abun burgewa ciki so kada ya burge ka shi mai imani yana fifita lahira ne akan duniya mai imani yana neman duniya amma duk inda duniya za ta bata lahira sai yana hakura da ita duk inda duniya za ta bata lahira ana hakura da ita duniyar kuma da za ta baka jin dadi ka bauta Allah ka je lahira sai ka neme ta ita ba a ce aka yi wai ka zama mai gudun duniya ba a gudun duniya abinda ake ana kaffa-kaffa da duniya abun halal a nema haramun a nisanta duk abinda za ka samu a duniya ya gurɓata lafiya sai a haƙura da shi to shi ne kaffa-kaffa da duniya shi ne ma'anar zuhudu ba gudun duniya ba ne kaffa-kaffa da takatsantsan da duniya shi ne zuhudu don haka Allah ya ce makomarsu shi ne wuta amin ya hayyu ya qayyum fannaru mathwan lahum kuma Allah ya ce bal tufiruna alhayata ad-dunya wal akhiratu khayru wa abqa in hadha la fi sufi al-ula sufi ibrahim wa musa wannan karshen suratul a'la ayoyi hudu na karshe kenan ko kuma kace aya ta 16 da 17 da 18 da 19 Allah ya ce bal tufiruna alhayata ad-dunya ba haka bane kuna fifita duniya ne akan lahira wal akhiratu lahira na khayru wallahi ta fi alheri wa abuka kuma ita ce tabbas wannan ba kuma wai a yanzu ba fa lafisuhu fil ula ne a cikin duk takaddun farko haka aka faɗa lahira ta fi duniya a cikin sakon da aka ba wa annabi Ibrahim da annabi Musa duka haka ne ba wai yanzu ake gaya muku ba duk mutumin da zai sa dalilin duniya ya manta da lahira yayi asara ba a mantawa da lahira don duniya to da aka sai mai kaffa-kaffa a duniya duk abin da yake mai kyau a duniya ka neme ka yi kasuwanci ka nemi halafiya da kyau ka yi kokarin yin sada'a ka nemi halafiya da kyau ka yi aiki a biya ka albashi yana da kyau ka nemi halafiya nan su ci mai kyau su sha mai kyau duka iya da kyau wallahi babu laifi a ciki amma kar ka kuskura a wannan haramun ta shiga ciki mafu kar ka kuskura haramun ta shiga ciki ka zama akan halal kake bukata kuma halal kake nema wannan kowane mutum haka ne ayar yadda take akan aran ma haka take akan ka haka take akan wa haka take a kaina da kowa da kowa su zaka neman halal iya da kyau don a ji dadi a duniya amma kar a kuskura haramun ka shiga ciki mata'un qalilun duniyan nan jin dadi ne dan kada thumma ma'awahum jahannam wadanda suke wannan kuma makomarsu ita ce wutar jahannama mata'un qalilun mata'un nan a nahau menene na'am mata na mubtada ne ko khabar khabar ina mubtada mubtada mahzufun ne shine zaka kada ka ce huwa mata'un qalilun jin dadi ne dan kada sai ka ce huwa huwa sai zama shine me mubtada da zaka kaddara huwa mata'un shi din nan rayuwar tasu mata ne jin dadi ne kadan sai zama mata'un ne shine khabar da so huwa sai zama shine mubtada mahzufun to sai ka kaddara huwa mata'un qalil majin dadi kada da Allah yake describing duniya da shi jin dadi kada ran nan na ambata muku balarabe kawai da yaji ana kira duniya da mata sai yace yana so ya san me ma'anar mata sai ji kauye saboda asali in kada so standard araji kada kauye ake zuwa wanda bai gurbace ba da yaji kauye what happened sai ga wata yarinya ta bi kariya a guje ta dawo sai uwa tace me ya faru sai ta dauki mata a ne sai bi kariya yace da wani abin da ya kawo nake na zo da san me mata tunda kare ta dauki mata bare ne ya samu gari ni ido da ido da ya bi kariyar ya matsa ba ta yadda abin da ke bakin sa sai ya samu irin tsumma ne da mata ke kunzugu da shi lokacin da suke cikin halin rashin sarki wannan tsumma da shi Allah yake kwatanta jin dadin duniya da wannan kunsumman da shi Allah yake kwatanta ita duniyar gabaki da ta jin dadin ta don Allah ne abin sha'awa a ciki idan yau aka tara maka trailer guda da wannan tsumman kana bukata aka bukata don wannan fa ce duniyar gaba daya shi yasa annabi tsira da aminci tabbata gare shi zai gaya mana kad duniya ta yaudare mu yace yu'ta bi an'ami ahli duniya hadisi ne muslim hadisi na 2807 yake da abu da wanda yake kowa jin dadin duniya sai a faka shi a wuta na dan sakan daya a dan dulmu ya ja ka sai a fito da shi sai a ce da Allah a duniyar nan wani dadi kake sai ce wallahi ban taba jin dadi ba duk dadin duniya shiga wuta na sakan daya manta duk dadin da aka ji a duniya duk holiday da aka je duk gidan da aka gina duk can motar da aka shiga wallahi sakan daya na wuta ya manta duk mutum ni'ima a duniya annabi ce za ka mutumin da yake kowa shan wahala a duniya shi gidan haya yake da gidan hayan ma katangar zana ne haka a cikin ta ma daki da yake iya biya da shi abinda zai ci babu shi riga rabansa da sabuwar dinki kin yana karami lokacin kaciya sa ba karin sa dinki ba kullun sai dai a bashi kaya shi bai taba fada da abinda zai bude baki da shi ba cikin talauci kullun idan aka kai shi lahira ya shiga aljanna ya ji Allah annabi ya ce idan aka zo da shi sai aka faka shi a aljanna na dan lokaci kadan sai aka fito da shi aka tsoma aka fito sai a ce yaya wahalar ka na duniya sai ce wallahi ba taɓa shagwal ma wahala a duniya ba ya manta da duk wahalar duniya shi yasa duk wahalar da kake gani na duniyan nan wallahi daga an shiga aljanna an manta da shi komai an manta ka shiga aljanna a baka aljanna da ni'imarta da ƙuramarta fiyayyen halitta ya ce talakan aljanna ana ba shi kwatankwacin duniya sau goma ne shi ne talaka ɗan alaruhiya aljanna haka Allah zai haɗa ya baka la ilaha illallah muhammadu rasulullah don haka duk abin da za mu yi a rayuwa kar mu yadda duniya ta ɓata mana lafiyar mu kar mu kuskura duk yadda za a yi duniya ta ɓata lafiya to an yi asara don haka wa ma'awahum jahannam wutar jahannama ita ce makoma gare su waɗanda suka zauna a duniya kawai don su ji daɗi ba su damu da lahira ba wutar jahannama ita ce makoma gare su to yasa muhimmin abu a rayuwa shine mutum ya tabbatar halal yake ci a duniya duk abin da zaka ci in dai haramun ne to gara hakura da shi ko na menene in dai haramun ne to ka hakura da shi in an baka amana karka ci amana karka saci dukiyar al'umma karka yi almundahana kada kai cuwa-cuwa ko a kasuwanci ko aikin ofis ko a fada'ar hannu ka tabbatar abin da kake samu halal ne Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yana da bawa da ya masa mukataba ya rubuta shi cewa ka je ka kawo min kaza da kaza da kaza in ka kammala zan yanta ka bawan nan sai je ya hidima ya yi ainihin jako a jiya sai ya kawo masa sayyidina Abubakar sai ya karba sai ya ci kawai ya sa masa kayan ne za ka rika mun hidima kuma za ka yanta ka wata ran sai kawo sayyidina Abubakar abinci radiyallahu anhu da ya karbi abincin yana ci sai bawan ya tsaya ce yau kuma kullun kana tambaya na ina na samu abinci yau baka tambaye ni ba sai ce ai kullun na tambaye kana ga mun hanyar halal ne sai daga kan da takura baka ci gaba da tambaya ka gane cewa ba na son cin haram ne don haka halal kake kawo ni sai ce eh haka ne sai ce to amma kuma yau abin nan ka maka gaskiya wani abu ne na cuwa-cuwa tun a jahiliyya na sabon Allah kuma sai muka gamu da waɗancan sai suka biya ni don haka aikin jahiliya ne amma sabon Allah ne sayyidina Abubakar sai yace kuma ka bar na ce yace eh sai ya sa ya tsatsa a baki yana fito da abincin yana ta kwakulo harawa yana ta kwakulowa abincin na fita har ya kai matakin da ya fadi a wurin kamar zai so ba amma yana ci gaba da kwakulowa suka ce haba sai na Abubakar kai hakuri mana ai din akwai abin da ya saura da wannan abincin haramun din wallahi ba zai wuce noba dai ba sai ce na rantsa da Allah idan zan fito da wannan doma da ta haramun din rai na ya biyo bayan ta wallahi zan cire ta dan naji manzon Allah yace dukkan jikin da ya ci haramun wuta ne makoma saboda kiyama to da haka ni ba zan ci haramun ba to me abin sha'awa ka ci haramun a duniya ga ga shiga wuta a lafiya babu abin sha'awa duk abin da yake arzikinka ne wallahi ko baka nema ta haramun ba ta halal Allah zai kawo baka ba a taba samun wani abu na haramun ba fa ce daman in kai hakuri a halal Allah zai kawo maka shi duk abin da ka samu wani haram haka ne inna ruhal qudus nafasa fi rawi annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha fattaqullaha wa ajmilu fi talabi wa la yahmilannakum istibda'u rizq la an tatlabu fi ma'siyatillah fa inna ma inda allahi la yunalu illa bi sa'atihi wa bi isal mihad makomar wuta tayi muni bi isa wannan fili ma bi ne jamidi kuma din zammi na aibatawa kirda makoma a ce wuta ne Allah ya kare mu daga wuta subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.